الطيب ومن دعا لدعوته وسنة سنته الى رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.
barkan mu da saduwa a wannan yammacin na Laraba. Sai ina fadin kwanan wata sai jiya aka rikitar da ni, na dauka ni da alisabi na yau 30 ga wata ko ya zato ɗaya ga sabon wata, sai za su yi har 2 ga wata ne ko? To a lissafin kalandar Najeriya yau 2 ga wata kenan, al-Muharram kenan. Ya zama nan kenan ga watan Bature yau. 5 ga watan Afrilu na shekara ta 2000 bayan hijira, don ci gaba da karatun littafin mu ga albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wannan kuma shine darasi na 74. Za mu tashi yau babul ariyat, wato matsalar wata dai insha Allah muna sa ran malamai za su yi kokarin su warware, tunda an yi taro a Kaduna kwanaki biyu da suka wuce, kuma an ɗora nauyin bayani ga malamai su je su yi bincike su bayar da rubutaccen al'amari. Ya dai kamata ya zanto a ce an samu warware ta kafin nan kafin azumi ya sake zuwa, Allah kawo ranar warware ta. Amma abubuwan akwai rikici da buwa kwarai da gaske, ko musamman dai a wannan shekarar. Babul ariyati, darasi na 74. An Samura ibn Jundub qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu, rawahu Ahmad wal Arba wa sahahahu al-Hakim. Babin da za mu tashi yau kansa babul ariyati, akan ce al-ariya ba tare da shadda akan ya'un ba, akan ce al-ariya tare da shadda akan ya, duk wanda ka faɗa a larabci yayi. An gane ku? Abinda kuma ake nufi da ariya, wato ibahatu manafi'i bila iwazin, bayar da mutum ya yi amfani da wani abu naka ba tare da baka hukuma ba, don taimako daga gare ka. Aro dai kenan, wato babi ne da yake magana dangane da aro, aro na abin hawa kamar doki ko jaki ko alfadari ko kuma kamar mashin ko mota, aro na fili, aro na gona, aro na dukkan wani dangin abin da a iya yin amfani da shi, ne abin da za mu karanta a cikinsa yau. An karbo hadisi daga Samura ibn Jundub, Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alal yadi ma akhazat, dole ne akan hannu ta mayar abin da ta karba, hatta tu'addiyahu, har ya zuwa lokacin da za ta isar da shi. Wato alal yadi ma akhazat, yana lazuntar hannu abin da duk ta karba aro, hatta tu'addiyahu, har ya zuwa lokacin da ita hannu za ta bayar da shi. Wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito, haka kuma malaman hadisi guda hudu sun ruwaito shi, wa sahahahu al-Hakim, Imam al-Hakim an-Naisaburi ya inganta shi. To duk da cewa Hakim ya inganta shi, dama kamar yadda muka faɗa, Hakim yana cikin mutasahiluna, masu sakaci dangane da inganta hadisi, amma dai abin da yake tabbatacce ta fuskar bincike hadisi ne dha'ifi, saboda yana daga cikin riwayar Hasan an Samura, wanda da yawa daga cikin malamai suna ganin shi Hasan al-Basri bai ruwaito hadisi daga Samura ibn Jundub ba. Sai mu dan jira a kunna generator ko?
Lallai shari'ar nan ta musulunci a Sokoto, ko da ake so a kafa ta a Najeriya, bata inganta ba, saboda shi saniyar yi mun bakure na ƙarƙashin Ubasanjo ɗaya kenan ta wani ɓangare, da haka bai iya yiwuwa aka bada musulunci a kuma mai bashi umarni arna ne ta sama wanda ba musulmi ba, mala ya fahimci wannan. Na biyu kuma sukan ce ba a taɓa kafa daular musulunci ba tare da zubar jini ba, wanda kan musu bayani ya zo ce ai Allah ta'ala na yawan bayani a cikin ayoyi cewa ba wani annabi sai da ya sha wahala kafin musulunci ko kuma kafin kalmar Allah ta bata cewa shi ɗaya ne. Malam wata ran dan samu a yi cikakken bayani game da wannan, akwai masu mushkila da dama wanda in ka zauna lokacin kana bayani da jama'a ko wani mutum daga cikin mutane in magana ta haɗa ka da shi matuƙa yana da ra'ayi ta wancan ɓangare, to fa zai tsaya tsayin daka bakinsa na kumfa akan cewa shi san wannan shari'a ta musulunci ba ta da asali ko ba ta dace ba.
A wannan ganganci ne, akwai mutanen da suke ganganci shi ne mutum ya yi ƙarfin hali ya faɗa abin da ba ya da ilimi a kai, ga wannan bai dace mutum ko ya yi haka ba, ya tofa albarkacin baki cikin abin da ba ya da ilimi a kai. Farko dai maganin cewa bata inganta ba a yi ta, tunda shi gwamnan jiha ne yana ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa, kaga wannan ba gaskiya bane ba, inda tsarin mulki bai ce wai gwamnan yana ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa ba, gwamnan yana da cin gashi a jiha sa tsari na federalism, ne da shi da ƴan majalisar dokoki su tsara wa kansu abin da zai fice su kamar da constitution ya faɗa, wanda kuma shugaban ƙasa ba da ikon ya hana shi. Kuma tunda demokrasi ake, idan ya kasance gwamna yana da iko kan shugaban ƙasa, mu ko musulmi muna da iko kan shugaban ƙasa ko ba mu da shi, tunda mu ne majority, da majority kuma carry the vote, kuma za mu iya yadda muka yi ƙuri'a aka zaɓe shi, kuma za a iya ƙuri'a a ce an janye shi kuma ya janye, to ko musulmi suna goyon bayan dukkan abin da gwamna zan fara yi. Ka dole idan mu ka'idan armancin da aka gina ƙasar akai kenan, saboda ka ga wannan kuskure ne faɗin wannan magana. Sannan abu na biyu kuma cewa ba taɓa kafa gwamnatin musulunci ba tare da an zubar da niri, wannan ba gaskiya ba ne ba. Mai manzon Allah ya kafa Madina gwamnatin musulunci, zulumu aka zubar, ko ɓera ba a kashe ba a Madina dai, ko ɓera ba a kashe ba, haka aka fi daular musulunci. Bayan ya kafa a can komai yaɗu zuwa waɗansu sassan ne, to ka ga faɗin wannan magana kuskure ne. Wannan kuma wato haƙƙi ne nauyin da ke kan malamai waɗanda su rinka ɗaukar nauyin bayani daga lokaci zuwa lokaci, da laccoci da kuma huɗubobin juma'a don wayar da kai game da hakikanin ma menene ita shari'a din Allah ba ta bari. Wato wannan dai hadisi zance mafi inganci hadisi ne wanda yake ta fuskar riwaya bai inganta ba, amma karkashi dai za mu samu hadisan da za su taimaka mana kan ita wannan mas'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعن حديثي أنكر قولك أبو هريرة الله شكار يرزاء قريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace addil amanata ila mani itamanak, bayar da amana zuwa ga wanda ya amince maka. Dukkan mutumin da ya baka aminci yace ga abu kaza imma da sunan ajiya ka ajiye min zan zo in karba nan gaba, ko ga abu kaza kai amfani da shi kamar yadda ka bukaci aro zuwa lokaci kaza. To wannan hadisi dai yana magana akan ka addil amanata, ka bayar da amana. Wato wannan na nuna idan an baka ajiya ta zama mai kenan amana, haka idan an baka aro ya zama mai amana. To sai manzo Allah ce addil amanata, bayar da amanan nan da aka baka ila mani tamanak, zuwa ga wanda ya amintu da kai ya baka. Sai kuma manzo Allah ce wala takun man khanaka, kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka. Wanda ya maka ba daidai ba karka ce dole sai ka rama kai ma kai masa ba daidai ba. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito, wa Abu Dawud, haka Imam Abu Dawud wa hassanahu, shi Abu Dawud ya ce hadisi ne hasan, wa sahahahu al-hakim, hakim ya ce hadisi ne sahihi, wa tankarahu Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim al-Razi ya ce hadisi ne munkar, ya ce hadisi ne munkar, wa akhrajahu jama'atun min al-huffaz, da yawa daga cikin dukkan malaman hadisi dai sun rawaito wannan hadisi. Sai Ibn Hajar yace wa huwa shamilun lil-ariyah, ma'anar hadisin ta kunshi hatta aro, da aka ce addil amanata karka dauka sai ajiya kadai, wa huwa shamilun lil ariyah, ma'anar hadisin ta kunshi hatta aro idan an baka. Wato dai abin da yake nunawa hadisin na nuna shar'antuwar mutum ya bayar da amana a ajiye masa, hadisin na nuna shar'antuwar mutum ya bayar da aro. To kai wanda aka ba aro kuma, ko wanda aka ba amana, lalle ka dawo da abin nan yadda yake, karka ha'inci mutum karka lalata masa. Jumla ta biyu cikin hadisin manzo Allah ce wala takun man khanaka, wanda ya ha'ince ka kada ka ha'ince shi. Wannan hadisi a zahiri zamu ga kamar ya saba da fadin Allah ta'ala, fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lis sabirin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah ce fa in aqabtum, idan an yi muku hukuma fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi, kuma ku yi hukuma da kwatankwacin abin da aka yi muku. Wanda ya muku ba daidai ba ya halatta ku yi masa ba daidai ba, amma wala in sabartum, da za ku yi hakuri, lahu khairul lis sabirin, to wannan shi ne ku dace ba. A can ku ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon mununawa mununawa kwatankwacin ta. Ma'ana wanda ya munana maka ka samu dama kai ma ka munana masa, shari'a ta yi maka izini. To nan kuma manzon Allah na cewa wala takun man khanaka, kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka. Sai malamai suke cewa waɗancan ayoyi da abin da yake ma da su halacci suke nunawa, inda mutum ya ha'ince ka karama to baka yi zalunci ba, in mutum ya muna na maka kai ma ka muna na masa baka yi zalunci ba, amma hadisin na shiryar da kai yana musabantar maka cewa da kar karama din shi yafi, ba wai haramta maka yi ba, a'a hana wayi ta fuskar bari din shi yafi samar daukan fanta. Wanda wannan kuma koda a kan karshen ayar da Allah ya faina akabtum fa akabtum muslima wa kuntum bihi zai ce me wala in sabartum la huwa khairun lis-sabirin, haka can majzaa wa sayyi'atin sayyi'atin mithluha, sai Allah ya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Karkashin kuma wannan hadisi shine kai ne ka baiwa mutum aro sai dai lalata wannan abu, ya halatta ka sai biya ka ko bai halatta ba? To shine malamai suka yi maganganu masu yawa karkashin wannan cewa mutumin da ya dauki kayan aro ya je ya lalata shi, shin zai biya ko ba zai biya ba? Waɗansu ce zai biya, waɗansu ce ba zai biya ba, waɗansu suka tsaya tsaka tsakiya suka ce abinda ya lalata din nan in ganganci yayi gangancinsa ya haifar da lalata abin to lallai sai ya biya, amma idan ba sakaci yayi ba, ba ganganci yayi ba, tsautsayi ne ya zo abin ya lalace, to ai ba magana cewa sai an biya. Ina fata an fahimta, domin cikin ganganci akwai sakaci, don haka sai ya kasance dole ne mutum ya biya, amma idan ba sakaci ya yi ba, ba ganganci ya yi ba, abin ya salwanta, to babu yanzu za a yi ba ka da iko ka ce sai ya biya ka kayanka. Ina fata an fahimta, wannan zance shi ne ya fi zama tsakatsakiyar zance cikin zantukan malaman fiqhu dangane da ita wannan matsala ta wanda ya lalata abin da aka bashi wato ainihin ajiya ko aka bashi aro. To sannan kuma suka ƙara da cewa idan aka baka aro sai kuma ka zo ka baiwa wani aro sai ya lalata a nan gurin ma kuma dole ne sai ka biya, don ga ka'ida ba a bayar da aron kayan aro. Idan aka baka aro sai wani zo zai ara a wajenka haramun ne ka baki don baka da iko, kuma menene ba aro ba aka baka? Idan aka baka aro sai wani zo zai ara a wajenka bai halatta ka baki ba har sai ka nemi izini ne ga wajen wa mai aron wancan na farko, kai ka mayar can gudun sannan a sake bashi, baya halatta a yi aron aro. Wannan kusan matsalar ce wadda malamai sun yi ijma'i a kanta. Alaikum salam. Sa'annan na ya je ba da kuma san ka ba da kuma ba. Dan yace wai dan kuma ina ganin kana kabar masa dukiya cewa bayan ka tafi gana sun ya sai maka kaza ce maka kaza. Wannan matsala ce wadda ita ma malamai suka tattauna kai, mutum ne ya ha'ince ka wani abu ka baki ajiyar kuɗi sai ya cinye, shin ya halatta ka dauki kadara a madadin kuɗin ka, ko ka baki ajiyar kaya sun yi cinye, shin ya halatta ka karɓi kuɗi kimar wannan? To nan ma malamai suka sabani, da akwai waɗanda suka ce jinsin abin da ka bayar shi ne za a biya ka da shi dole, dan Allah ce fa in aqabtum fa aqibu bi misli fa abdar bil misliya, kwatankwacin abin, ma'ana idan mutum ka bashi ajiyar yadi goma na shadda sai ya salwantar da shi, to ba zai zo baka kuɗi ka karɓa ba, sai dai yadi goma kuma kai ma na shadda. Idan mutum ka bashi kuɗi naira 10,000 sai ya salwantar, ba zai zo baka wata haja ta kasuwa wadda ta kai kimar naira 10,000 ba, sai dai wannan kuɗi naira 10,000. Haka idan mutum ka bashi kuɗi a dala ta Amurka sai ya salwantar, ba zai baka kimar su a naira ba, sai dai baka dala 'yar uwarta. To shi abin da suka ce fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin, ma'ana dai duk wanda aka ba amana sai ya ci, dama dole ne ya biya. Yanzu wannan kaga shine makudurtin amana, ka rubuta check guda biyu kana gagawa ka rubuta na farko sai ka fata sai ka rubuta na biyu wanda kudin sun fi yawa sai ka ce ya ga wancan na farko kar ya amfani da shi shi kuma sai je gaba daya ya kashe dan kudin da wannan check guda biyu kaga karshen amana kenan karshen cin amana kenan wannan dole ne biya wadannan kudi an fahimta ko to amma waɗansu malaman suka ce idza ta'azzara alaihi almislu falyu'addi ma indahu hatta yubri'a zammatahu hatta yubri'a zimmatahu ko yubri'a zimmatahu idan ya kasa biyan kudi amma yana da haja da zai baka ka karba to shikenan ya baka wannan haja ka karba don mun dai ya samu ya warkar da zimmar sai zanto ba a bi sa komai shine fa alkhairi gare shi wa an ya'lam ibn umayyah radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idza atatka rusuli fa atihim 30 dirham قلت يا رسول الله عارية مضمونة أم عارية مؤدة قال بل عارية مؤدة رواه أحمد وأبو داود والنسائي شوف حديثي دي جبتا حديثي نسائي وأن حديثي واتو أحمد يرويته لأبو داود والنسائي والصحاح ابن هبان ابن هبان يا إن جلتاكي شما حديثي نسائي أنك تقول حديث النيدك يا على ابن أمية الله سكار التأجريش yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza atatka rusuli fa atihim 30 dirham yace zan turo maka da yan aike idan yan aike da sun zo fa atihim 30 dirham ka ba su sulken yaki dai dai har guda 30 wato kenan shi ya alabi umayya yana da sulke a wajen sa masu yawa na yaki sai manzo Allah ce zan turo maka yan aike idan sun zo ka ba su sulke dai dai har guda 30 قلتُ يتسيل يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤدّة شن وتأروني وند إنياس الوند ذا أبياني كوكما أروني وند كذا أمير من دسي أنا ذا أكياي بذا أبلي سلوان تبا قال سيما ذا الله بل عارية مؤدّة أروني وند ذا أمير من كركاين كبلا سلوان ترى مكرشيبا أما إذا وتأبدا ديك إننا وتكون وانا حديثي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aro sannan kuma a cikin azkaita hadisin na nuna cewa kayan aro idan suka salwanta wanda ya dauki aron nan zai bi zai biya tun daga ke kawo guda biyu a ariyatun madbuna am ariyatun muadda karshe manzon Allah da ya dauki alƙawarin za a kare su ba za su salwanta ba za a bar masa kayan sa an gane ku wa an safiyan ibn umayyah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta'ara minhu duru'an yawm hunaydi فقال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأن حديثي أنكر بوشي دقى صفوان ابن عمية الله تقال الدأبري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم هنين من ذا الله يكر بعلا وأن أدب نسلك أو جنسا يوم هنين أرانا دزاء جياك هنين yakin hunain an yi shi a shekara ta nawa ta takwas haka ne shekara ta takwas domin a shekarar da aka yi fatawar makka ne aka yi ana gama fatawar makka cikin wani wata kuna da sakaci da tarihi ramadan da zaka Allah khairan daga nan gurin sai aka tafi yakin hunain cikin wani wata shawwal sai aka tafi yakin hunain cikin watan shawwal an riga an gama da fatawar makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa labarin wadansu tsigirin larabawa sun je sun taru a Ta'if tsakaninta da maka kilomita 200 ko da wadansu yan kai wadansu tsigirin larabawa sun je sun taru a can gurin suna shiri za su kawo wa annabi farmaki sai kafin su zo bari mu je mu riske su a can so ne kabilar Thaqif da Hawazin da suwa ne da suwa ne to sune aka yakin Hunain da su to cikin wadanda aka tafi da su daga Makka akwai Safwan ibn Umayya wanda shi yana cikin fursunin yaki da aka ma bai musulunta ba sauran mutane duk suna musulunta sai ko Safwan sun musulunta ana rike da su dai an tafi da su shi ko wannan bai musulunta ba yana cikin fursunin yaki manzo Allah ce aka tafi da su da aka je an fara gwamnati yaki za a fara yaki manzo Allah ce sai ka ba mu aran sarki tun zama kai attajiri ne a Makka sai ce to manzo Allah idan abin ya bata za a biya ariyatun madmuna sai ce a ghasbun ya Muhammad kwace mun ne zaka yi au ariyatun madmuna kwacewa ne zaka yi ya Muhammad sai manzo Allah ce bal ariyatun madmuna aro ne wanda in ya bata kuma za a biya ka ba kwace za a yi maka ba ka ji ba fursunan yaki ina ya ga cewa ai ba ya da cewa a cikin abin da me zai ce fursunan yaki kuma amma manzo Allah ce ba ma dan sulke ce a ghasbun kwace ne manzo Allah ce bal ariyatun madmuna aro ne wanda za mu baka tabbas duk da cewa in yasa wanda za a biya ka. Mahallu shahid cikin hadisin Bala'adatu Mamnuna, wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahahu al-Hakim. Karshe bayan an riga an ga wannan yaki musulmai sun ci nasara da aka samu ganima mai yawa, sai manzon Allah kuma ya ce za an zo da ban ganima a baiwa shi wannan mutumin da aka karba don tsoke a wajensa. Da ke na cikin gurgunan yaki fushi a ba shi laƙumi goma, a jima manzon Allah ce a ƙara masa goma, har sai da aka ba shi laƙumi ɗari shi kaɗai. Ya ce da ba wanda na tsara a rayuwata irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bai gushe ba yana bani kyauta, yana bani kyauta har sai da na ji ba wanda na kuso kuma a duniya idan sa. Da ya ƙarshe na ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya ƙarfi da gaske ai ƙarfin dai haƙƙin ɗan adam shi ne shari'ar musulunci, domin da za a tauyewa wani haƙƙin sa da sai a tauyewa su kawo bin Umayya, ga shi nan fursunan yaki amma ba tauye masa haƙƙin sa ba, da sai an bashi abin da mai bai cancanta ba shi ba, tunda idan yaki tunda bai je yaki ba sai a lokacin da suke fursunan yaki, amma a samo ganimar yakin a baki wanda suka je yakin suna gani ba a basu ba ko a basu ɗan kaɗan. Har na cewa qad kuntu fil harbi zatu dura'i falam u'ta shay'an wa lam umna'i, kaji a wajen yaki na nuna bajinta amma an bani abin da ni ba zan ce an bani ba ko ba zan ce an hana ni ba. Ga waɗansu can wurin suna ɗaure cikin mari an ba su laƙumi ɗari. Manzon Allah ya kalli irin damuwar da mutane suka yi saboda siyasar gudanar da jama'a ya kirawo su ya lallake su ta hanyar da su kansu sai suka ji a ba wancan zai ce su alkhairi. Domin ya tara mutanen Madina sai da suke ƙorafi. Ya ce ya ku mutanen Madina, shin ban same ku kuna fatattu ba Allah ya shirya da ku sama da zuwa nazarinku? Suka ce haka. Ban same ku ba kuna rigima da juna da faɗa da juna Allah ya haɗa kanku saboda na zo garinku? Suka ce haka. Sai ce to amma kuma kuna da dama ku rana, kuna da dama ku ce da ni ai an koro ka daga gare ka muka baka masauki, ai mutanen ka sun ƙi ka mu muka sauka, mun kare maka irin abin da zamu kare wa kawunanmu da dukiyoyinmu. Sai ce haba mutanen Madina, inda a ce mutanen wani gari za su ɗauki titi su yi nan, yan Madina su ɗauki titi su yi nan wurin, da na ɗauki titin mutanen Madina. Yace kai ba dan falalar hijira ba da na gwamma je a ce mun dan Madina. Yace ba zai faranta muku ba rai a gama yaki, ƙurar yaki ta lafa, a raba kayan da aka samu na ganima, ƴan ƙauye su tafi da raƙuma da tumaki gidajensu, ku ku ɗauki manzon Allah ku tafi da shi gidanku. Sai suka fashe da kuka saboda farin ciki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da su. To ka karshe dai Safwanu bin Umayya shi ma kuma musulmi. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi, rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa akhraja lahu shahidan da'ifan, har ma Hakim ya ruwaito wa wannan hadisi shahid, wato wannan hadisin daban da ke iya karfafa wannan, duk da shi wancan din da'ifi ne, an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allah ya kare da a gare su. Wannan takaice abin da ya shafi babul ariya kenan. Babul ghasbi, babin da yake nuna hukuncin kwace, menene matsayi idan mutum ya kwace dukiyar wani, ya kwace filin wani, ya kwace gidan wani ko dukiyar wani, menene matsayinsa a lahira, mai an matsayinsa kuma a duniya hukuncinsa, shine abin da zamu karanta cikin wannan babi. An Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man iqtata'a shibran min al-ard dhulman tawaqahu Allahu iyahu yawm al-qiyamati min sab'i aradina, muttafaqun alayh. Manzala sallallahu alaihi wasallam yace man iktafa shibran min al-ard, wanda ya kwaci daidai tsani daya na fadin kasa, ploti ko gona, zulman dan zalunci ya bata a hannun wani, tawaqahu Allahu, ubangiji zai masa abun wuya da shi iyahu ga wuyansa yawm al-qiyamati, ranar tashin kiyama, min sab'i aradina, ta kasan bakwai. Ma'ana daidai wannan fadin tsani daya da mutum ya kwata, za a mikar da shi har kasa-kasa har zuwa kasa guda nawa, bakwai, ya kasance an yi wata sarka da ita wanda za a rataya masa shi ranar tashin kiyama a wuyansa, kuma a kwarar cikin wata jahannama. Wannan baka duba daidai da tsani daya, yanzu mutum zai iya yawa kwaci tsani daya ko, amma ya yi mai da shi kila ka ce magudanar ruwa ko nawa makamancin haka. To mutumin da ya kwaci tsani daya kenan, ina ga abin da ya fi tsani daya, ka kwace wa mutum filoci ko kwace masa gona, wanda duk irin wannan tana faruwa. Wani ya kwace gonar wani, wani ya kwace plotin wani, ban sani ba nan gurin, amma a Kano mun ga wata abin mamaki za a gani kwarai da gaske. Kana da ploti a bayan gari, in baka zuwa wata ranar ka je ka samu wani ya ci gaba da gini, sai ka tayar da rigima sai ku je lana alsabe, sai ka fito da takarda, shi ma fito da takarda, ka fito da certificate, fito da certificate. Dama kafin ya je fara, in ya ga plotin ya yi masa, sai ya je ya samu da bata garin ma'aikata sai ya je ya masa takardu na wannan floating a duba kai an baka shi a 1991 ko to shi zai yi maka backdating dinsa ya zanto ya mallake shi tun 1985 kafin ka da shekara 6 ko 7 ka fito da takardar jima ka fito da karshe ku je kotu ya dauki lawyer shikenan a gama kai takardar ka ta zama tsumma wannan in mutum na da karfin da za a je kotu ne makin amma in talaka ne ya riga an fara gini ya zai to haka wajen suke wani kuma yana da mukami a cikin gwamnati sai kwace gidan wani ko kwace plotin ko kwace gonar wani duk irin wannan akan su waɗansu ta hanyar plotin gargajiya waɗansu kuma ta hanyar mulki na zamani wani kuma danci general na soja ne ko wani babban dan sanda ya kwace plotin wani ko gidan wani shikenan ya ɗauka kenan ya riga ya sha daidai da tsami ɗaya idan ka kwace na mutum ranar tashin kiyama sai an tattara wannan abin an maka abin waya da shi an tura mutum cikin wutar jahannama da sunan hadisi bukhari da muslim suka rawaito Allah ya tsare وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بكسأة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القسأة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلها ودفع القسأة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه وانا حديثي أنكر قولة جانس أم مالك ألا شكال يرزاء قريش يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي منذ الله صلى الله عليه وسلم ثبت قريش كان عند بعض نسائه يأتسن في أول ونبنجل إنما تنسى أولا رواية أننا ينا ولن زينب بنت جهشتي فأرسلت إهدى أمهات المؤمنين sai daya daga cikin ummahatul mu'minin ta aiko masa ta yi aike zuwa ga annabi ma khadimin laha tare da wani dan aikenta ko mai mata hidima khadim yana iya gaskatuwa akan mace yana iya gaskatuwa akan namiji ko wanda aka ce masa khadim yayi ma khadimin laha bi qas'atin ta aiko masa ne da wani akwashi ko kace wani tangaram fiha ta'amun a ciki akwai abinci fa darabat bi yadiha fa kasarat al qas'a ita wanda ake ɗakin wato kamar yana ɗakin wannan matar sai wancan kuma wata matar su kenan wanda rannan ba ɗakin da yake ba ita kuma sai ta dawo abinci sai ta aiko masa a kawo masa yana nan ɗakin ana kawowa ita mai wannan ɗakin sai ta haushi sai ta tankwabe wannan tangaran sai ya faɗi ya kashe da abincin a zaman manzon Allah ce ta zara bada bai ha sai ta doke hannun iyar aiken ta kasar tilkatsa ta fasa wannan tangaran ɗin ta dammaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa sai ya dauki wannan tangaran din ya hada shi da juna wa ja'ala fiha at-ta'am ya sanya abincin a ciki wa qala yace kulha ci bismillah wa dafa al-qas'ata as-sahihata lir-rasul sallallahu alaihi wasallam lir-rasuli manzon Allah kuma sai ya duba cikin dakin da yaga tangaran sabo wanda ba a fasa ba sai ya dauko shi sai ya ba yar aike yace ki kai mata kice nagode alama wutan da aka fi sami kaskwanta kenan ko tangaran dinta wa habasal maksura ya rike wanda aka fasa din auren sa wannan hadisi rawahu al-bukhari wa tirmidhi wa thumma ad-daribata aisha tirmidhi da ruwaito hadisin yace wanda ta fasa wannan tangaran ita ce aisha wadansu kuma sun ce zainab bint zuhaji wa zada ya kara cikin hadisin fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah yayi wannan hukunci ya dauki sabon tangaran yace aikawa mai ci sai ya ce ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in in ka salwantar da abincin mutum karama masa in ka salwantar da tangaran din mutum kuma karama masa to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci kenan tsakanin waɗannan mata naji da abin ya faru yanzu wannan me yake nuna mana idan mutum ya faɗi ya salwantar da kayan wani yayi zalunci ko bai ba yayi zalunci tunda yayi zalunci menene abin da yake wajibi a kansa ya biya wannan abu ya biya wannan abin shi ne abin da yake wajibi a kansa kamar yadda wannan baiwar Allah da ta fasa tangaran din kishiyarta manzon Allah bai ma nemi izinin ta ba sai ya dauko wani sabo wanda yake daidai da kimar wannan ya bayar shi akawa wannan wanda aka fasa mata kuma ga shi yazo ya bayani ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina'in na'am me ne da shi yin a ciki ba matar ta wace ba wai ta yake bata shishigi mutum da aika da abinci yana dakin wancan ba wani shishigi yake da da shishigi manzon Allah sai hada ya ce haramun da ba za ka aiko ba amma tun da ya karba ya tabbatar da ita manzon Allah zai tabbatar da zalunci ne inda kuskure ne manzon Allah zai kyale ta
ya halatta idan mutum kayi masa wannan abu ba daidai ba kuma kake da ne in ka bayyana masa kila zai halatta ka da yawa barna ta faru sama da wannan sai ka lallace shi wani gaskiya bai kyauta maka ba a wani lokaci da tabbaci na taɓa makona mana nufin kyauta ni kaina a zuci idan na tana abin ina damuwa amma da Allah ina fatan ka yafe ni dai duk abin da kai mun a duniya na yafe ma amma da Allah ina fatan ka yafe ya halatta kenan ka ya halatta yana cikin al-islamu bainan nas la tigana islamu bainan nas abinci ba sata ba ne tunjiya babban ma'aikacin gwamnati sai ya ha'inci game da duke
jama'a
shi kuma a ciki sai ya ha'inci shi ma ya rike wani abin bai bayar gaba daya ba yanzu shi wannan nabiyin wa ya ha'inta ya ha'inci wannan da sai dawowa da wannan wannan zai dawowa da shi dan ya barantar da kansa in ba ka faɗan karfin kyamar shi ma sai ya biya dan yanzu misali idan ka ce to ya mayar da shi gwamnati ta yaya zai mayar da shi gwamnati bai san yadda aka aka ɗauke shi ba tana ta hanyar mayar da shi amma ya dawowa da wannan ya ce gaskiyawa ne abin nan da aka yi dama ni ma ga abin da ga tunani ga tunani ga tunani ga tunani na ga cewa ranar ba za mu fita mu daga gaba inda hali ya faɗa kai faɗa in babu hali ya dawo da shi ya yi shiru amma dai ha'inci da wannan ka dole sai ya biya shi da abin da yake wajibi a kansa ba ta karɓa ba ya bayan sarka a madadin ma ai idan ka ha'inci kayan mutum yana nan da rai ba za ka yi masa sadaka ba kana yawa mutum sadaka ne yayin da ka neme shi za ka ba shi hakkin sa karasa ka nemi magadan sa karasa to nan sai kai sadaka kadara kai sadaka yau gobe sai ka ganshi sadaka ta zama taka sai ka biya shi to balla sana ga shi da rai kaga za ka ba shi kayan sa ne kenan
mana na mun ka tsaya mana kuma kayan mutum sai kan abin ya lalace ka zo ka roƙe shi ya ji mana wani
eh ya yi mana inda ya yi maka ya yi ai shi yasa wanda muka ce ba sai ya faɗa masa ba yi ce na taɓa maka abinda ba daidai ba a wani lokaci amma yana fatan ka yafe mun sai ce ya yafe masa shi kenan ya riga ya faɗa kansa wa an rafi ibn khadijin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man zara'a fi ardi qaumin bighairi idrihim falaysa lahu min al-zar'i shay وله نفقته رواه احمد والاربعه الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه وانا حديثي انكر بوش رافع ابن خديج الله تكاري دا ادريكي يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من زرع في ارض قوم وان دي جي شوكا اغونا رواني كاكا شما وانا من رو اينا نقاتي بونا تي باتاك باكي رو شوكا كوي تيكا جيكا تجيري شوكا تيكا شوكي غونا ana yin haku to wanda ya je shuka a gonar waɗansu mutane bi ghairi iznihim ba tare da izinin su ba fa laysa lahu min az-zar'i shay'un wannan shukar dai baka da komai akai ta zama ta masu gonar walahu nafaqatuhu abinda yake kanka a abinda za a iya baka shine kudin noma da kai da kuma kudin irin shukar da ka shuka sai a ce wake kwano nawa ka shuka kwano biyar ga kudin wake kwano biyar kwano ɗaya ga kudin wake kwano ɗaya amma shukar ka zama ta mai gonar kai abinda za a biya ka wahalar da kai ta wannan shukar ka shi da walahu nafaqatu yana da abinda ya kashe a gonar amma shukar ta zama ta mai gonar an gane ku akwai wani hadisin da yake nuna ba sai ba ko zai zo nan gaba da yake nuna a ya kwashe abinda ya shuka ya bar maka filin gonar ka dama cikin biyu ne za a ce sama malamai suka ce zabi ya kaba kai in wani ya shuka a gonar ka shuka ta riga ta fito kai kuma ka zo ku gani to amma dai ya cire ya bar maka filin ka yanzu yadda zai da ita
kuma ya barta ka ba shi kudin irin shukar da ya shuka da kuma wahalar shukar da ya yi, inda labor aka ba ya shukar nawa za a ba shi kaza ne sai ka ba shi wannan kudin, kai kuma shukar ta zama taka dama gonar ka ce. In kuwa yake da haka fito ya sare shukar sai ya san inda zai kai aiki ya zama nafi, wannan shi ne sakamakon wanda ya ha'inci kenan, domin ha'inci ne kawai ka je ka samu filin wani ko gonar wani ka je ka kama shuka. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito wal arba'a da malaman hadisi hudu illa Nasa'i in banda Nasa'i wa hasanahu Tirmidhi, Tirmidhi ce hadisi ne hasan, wa yuqalu inna Bukhari, malaka wai ana cewa Bukhari ya da'afahu ya da'ifantar da shi, amma dai zance mafi inganci wannan hadisi ne sahi. An gane ko?
Ana to kamar misali gonan naka ne, sai ka zo ka samu wata matar ta yi shuka, sai ka zo ka ba ta jamfun ya san cewa shi ta katar kada shi tuba, sai ka yi taurin kai ke ta tuna ba, sai kuma sai ta ɗauko tarta a sama ka doki da wannan.
Hadisin gaba zai zo ka ci shi. Wa an Urwata bin Zubair radiyallahu anhuma qala qala rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. وانا حديثي أنكر بوش لك عروة ابن الزبير يتي قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت يافت آتكين صحابا من زن الله يتي بي يتي إن رجل إن رجلين اختصما وتنصمت أن يقول دابيو سنيه سوما دجونا سنيه لقيمة دجونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوا قولي من زن الله سكت يوجد من زن الله في أرض تكلم ورمتقونا garasa haduhuma fiha nakhlan, dai daga cikin su ne ya samu gona yaje shuka da bino ciki, wal ardu lil akhar ita kuma gonar mallakar ɗayan ce, sai suka zo suna rigima, wani yaje ya shuke gona ta da bino suna rigima, sai suka je gaban manzon Allah, fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil ardu li sahibiha, sai manzon Allah ya zo sai ya ce to gona dai ta wane ce, kai mai gona gonar ka ce, wa amara sahiban nakhli an yukhrija nakhlahu, yace mai dabino cire dabinan ka kai wata gona ka dasa. Kaji yadda manzan Allah ya ce cire da binin ka kai wata gona ka dasa. Wakala, sai manzan Allah ya sake cewa laysa li'irqin zalimin haqqun, gumin az-zalimi ba ya da wani haƙƙi, ma'ana aikin da ya yanar da shi da cirewa ba ko kwabo a kai, tunda dama zalunci ne, ya sayar da ƙarfinsa a wofi kenan ba tare da an ba shi wani iwas ba. Rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, wa isnaduhu hasan, sanadin hadisin kuma hasan ne. Wato dai kaga shi wannan zalunci da shi jawo masa wannan hasara, ya jawo masa wannan hasara. Amma cikin wannan hadisin na baya da ya gabata da yake cewa falaysa lahu min az-zar'i shay'un, baya da komai na cikin shukar, to nan gurin malamai suka ce shukar bayan ta riga ta girma ne har ta kawo kai ta kai lokacin za a amfana da ita, amma ba ta lokacin za a amfana da ita za a ce ba shi kayan ciki, amma nan ta kai lokacin za a amfana da ita, sai da yan an ce za a abin nan za a tsaro za a yi hasara mai yawa. To anan gurin kaga sai a ce wa lahu nafaqatu, kaga nan gurin kamar a ko wani bangare na sulhu ne a tsakani, in ba haka ba kila shi masara ya shuka kai ko ba masara kake so ka shuka ba, gero za ka shuka ko wani, kaga a ce ka rike wannan sai dai ka biya shi kudin shuka, kila kuma za ta yi kai ba masara kake so ba, dan me za ka biya shi? To amma ko bangare na sulhu cikin nan gurin, can gurin kuma da shi abu ne zai iya cirewa ka ce
kamar akan yi ganin da ake maka shuka wani zai shuka wani, akwai wata matsala a cikin
ba ita ce
gona za ka zama ba malakar ta ce, idan kuma sai ka zama mai gona, in lokacin ma ya yi, ya zai ne izini a ba shi, ya zai ne izini a ba shi, to lokacin a neman izinin nan sai ya zama a kamar shi mai kyau, kai an ba ma gona ka je kana gyara ta, ka gyara gona kafin ka shuka, sai wani shi ma ya zo shi, sai ka kawo sai shi, gona dai a ruwa ka zata.
ita hukuma aro ta baka
kai ka da jariyar da sai hup sai zo sai shuka dan ya shuka sai Allah sai shi ma wannan mutum shi yana kaman wancan wanda gona ta ta wace wani zo mun shuka tunda wala ma aro aka bani amma yanzu mun shuka hukunci sai ko kuma mun shuka ko na
idan aka baka aran abu yana cikin karkashin ikon ka kenan har yanzu lokacin zaka bayar da shi lokacin nan kai ne kake da tafarruki cikin sa yanzu kai hukuma ta baka aron gona ka je ka gyara an yi rauni da zaka fara shuka sai wani zo yi ya fage idan kai riga ka shuka kuka zo kuna rigima asalin gona ta kace in dai har kuka je kotu alkali da zai muku hukunci da musulunci to zai tabbatar da cewa gona ta kace in dai har an bi diddigi kai ka riga ka mallakar samun gonar ta hanyar aro din kafin a baka shi aka ba gona ta kace alkali shi zai hukunci wannan hadisi yace wa akhiruhu inda ashabi sunan karshen hadisin laysa li irqin zalimin haqqun yace wannan karshen sa yana wurin ashabi sunan abu daud da tirmidhi da sa'i min riwayati urwata an sa'id ibn zaid wato abu daud tirmidhi da sa'i ibn majah daga riwayan urwa hadisin sa'id ibn zaid wa ikhtalafa fi waslihi wa irsali malamai sun yi sabani shin hadisi ne mursal ko hadisi ne wanda yake mausul wa fi ta'yin sahabihi kuma sun yi sabani wajen tabbatar da waye sahabin sa duk dai wannan baya cutarwa wajen ingantan hadisin hadisi ne ingantacce wa ana abi bakkar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi khutbatihi yawm an-nahri biminan an karɓo hadisi daga abu bakkar ta Allah ya kare ta a gare shi yace anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi khutbatihi yawm an-nahri manzon Allah ya faɗa a cikin hudubar sa ranar idi na layya bimina amina yace da mutane inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha muttafaqun alayhi manzon Allah yace inna dima'akum lalle jinin junanku wa amwalakum da dukiyoyin junanku alaikum haramun hakan ne haramun ne akan ku wato haramun ne wani bangare cikin ku ya zubar da jinin dan uwansa haramun ne wani bangare cikin ku ya ci dukiyar dan uwansa sawa'un dukiyar nan kadara ce ko kuma kudi ne haramun ne wannan haramci ka hurmati yawmikum hadha daidai yake da haramcin yaki a wannan yinin naku shine yinin babbar sallah fi shahrikum hadha cikin wannan wata naku shine watan zulhijja fi baladikum hadha cikin wannan gari naku shine hurumin makka kaga makka an haramta yaki ciki zulhijja an haramta yaki a ciki to ballantana kuma ya dace da wannan rana ta babbar sallah kuma sai manzon Allah ya kwatanta alfarmar jinin junanmu alfarmar dukiyoyin junanmu kamar alfarma ta makka kamar alfarma ta zulhijja kamar alfarma ta ranar idi kaga abun ba karmi bane muke dukkan wanda zai zubar da jinin dan uwansa ya yi masa ta'addanci ko ya ha'inci dukiyar dan uwansa ta kowane irin nau'i na ha'inta ko wawarewa daidai yake da keta alfarmar wato ainihin watan zulhijja ranar sallah kuma alfarmar makka shi yasa manzon Allah ya kwatanta shi da wannan wato ibnu abdur ya kawo wannan dan ya kasance ya tike hadisi babun da shi dan ya kasance mutum ya ji wannan dan ya nesantar da kanshi daga zaluntar dukiyar dan uwansa Allah ya tsare mu babu shufati babi na gaba shine babi da yake magana dangane da hukuncin shufa me ake kira da shufa a larabci din shufa daga lafazin ash-shafu ne idan an ce ash-shafu kuma abin da yake da abokin hadi kishiyar mara kenan wanda ba mara ba shine ash-shafu kirgen daya sai a ce masa al-wutru idan biyu ne ya zama mara ya zama ash-shafu kenan kirgen uku ma sai a ce masa al-wutru idan hudu ne sai a ce masa ash-shafu haka shida haka takwas haka daidai kirgen da zai iya rabuwa daidai bila kasri to wannan shine ake kira ash-shafu wannan a larabci kenan amma a shari'ance a yaren malaman fiqh mai ake kira da shufa shine intiqadu hissati shariqin ila shariqin kanat intaqalat ila ajnabiyyin bimithli al-iwad al-musamma intiqadu hissati shariqin ila shariqin kanat intaqalat anhu ila ajnabiyyin bimithli iwad al-musamma menene fashin bakin wannan zance mutane ne guda biyu suke mallakar gona ko gida sun hada kudi sun sai gona ko sun hada kudi sun sai gida kana da haƙƙi cikin wannan gidan nima ina da haƙƙi kana da haƙƙi cikin wannan plotin nima ina da haƙƙi ko ba haka ba amma yanzu ba a san bai daidai ina ne haƙƙinka daidai ina ne haƙƙina tunda ba mu riga muka sa iyaka ba to kafin mu sa iyaka din nan ba ni da damar in je in kirawo wani in ce ya zo ya sai rabona a cikin wannan gida ko ya tsera gona a cikin wannan gona. Ina fata an fahimta. Ko da na je na kira wani na ce zo wannan gona ta mu ce ta mu biyo, amma ni zan sai da rabi, tunda aboki na da rabi, ina da rabi, zo in sai maka da rabi. An fahimta ko? Sai ku zo ku auna da kai ku gane rabin ta, ku sayar da rabin, rabin ka bari dan gon ka ya zo. Idan ya zo ya ce shi bai yadda ba, in kana son ka sayar ka faɗa mun mana in saya, to sai a kunce wancan rikicin a sayarwa wannan. Yana da wannan haƙƙin a musulunci, musulunci ya ba shi dama. Sai a warware ne wancan cinikin da wani baranku a waje saya don a dawo da shi hannun hannun wannan. In ma wancan ya ce ba zan sayar ba, sai ka je ka baka su kotu gaba ɗaya. Idan ka je kotu, abinda alƙali zai sai ya kira ku ya ji gaskiyar abin ya yake. Shin kun raba wannan plotin? Abun riga mun raba ba. Kun raba gonan nan? Abun riga mun raba ba. Gidan kun sa iyaka da? Abun riga mun sa iyaka da. Jalalle kana da shufu'a kenan. Kana da ƴancin da kai za a sayarwa. Kai wanda ka sayi wannan gida an ba ka ciniki. Idan ya ce bai yadda ba, sai ya ce nawa ka saya? Ya ce kaza ne na saya. Ya sayi shi 20,000 ko 30,000. Sai cewa wannan wanda yake abokin haɗinsa ya ce kawo 30,000, idan ya kawo 30,000 sai bai wanda ya saya ya ce gida ya zama na wani gaba ɗaya. Ya sayarwa wani bai sabo ba. Ko ba kai suka zo ka rawar yin nufin bare da baya, ina fata an fahimta. To a takaice dai wannan shufa, ina fatan kun fahimta. Malaka an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qal qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bishuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idha waqa'at al-hudud wa surrifat al-turuq fala shuf'a. Muttafaqun alayhi wa lafzu al-Bukhari. An karbo hadisi daga Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ce qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bishuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zartar da hukuncin cancantar sayan gida ga abokin tarayyar mallaka fi kulli ma lam yuqsam, cikin dukkan abin da ba riga an raba shi ba. Kun sai kuma ku kula kun raba ba, kun sai gida ku kula kun raba ba, to kai kana da dama na ɗan ɗan'uwanka zai sayar, dole kai zai sayarwa, ba da ikon yi sayarwa wani a waje sai in kai ne ka ba shi izinin haka. Fa idza waqa'atil hudud, manzon Allah ce to amma idan an riga an sanya iyakoki, wasurrifat at-turuq, aka fitar da hanyoyi da kuka yi gida da kuka sai gida sai kuka raba tsakiya, kuka sa katanga wannan yahuda kofarsa, wannan yahuda kofarsa, ko da kuka sai ploti sai kuka raba tsakiya, wannan ya fitar da nashi, wannan ya fitar da nashi, ga iyaka a tsakiya, an san nawa ne, an san nawa ne. Sai ce fala shufu'a, to anan babu wani maganar shufu'a kuma ta riga ta tsaraya. To menene hikimar da ke cikin wannan hukunci? Hikimar da ke cikin wannan hukunci da muka haɗa kuɗi muka sai wannan plot ta iya wannan ɓangaren na gefen ya fi kyau sama da wannan ɓangaren na gefen. Kai ba ka da sha'awar zama a ciki sayarwa da ka. Ka ga ya kamata ka fifita da ka sayar mun sama da ka je ka zaɓi ɓangare da yake mai kyau ne ka sayarwa wani, ne kuma ka bar mun mara kyau ɗin. Tare da cewa ni da abokin mallaka na farko ne kusan tantar samun wannan wurin mai kyau sama da wa? Sama da na waje wanda yake bare daga cikinmu. Tunda har muka sai abin tare, to lallai akwai wani ɓangare na tamaki ke da jira tsakanin mu wanda ya kamata ka fifita na da wannan wuri in zaɓi inda na ga dama kafin a sayar. A nemi izina, zai idan an nemi izina zan ce to tunda kai ba sayarwa za ka yi ba, raba za mu yi tsakiya kenan in zaɓi wanda na ga dama, kai kuma tunda sayarwa ne ai kowanne ma za ka iya ɗauka ka sayar. To wannan saboda izini kenan ka ga babu laifi ke. Wa fi riwayatin li Muslim, a cikin abdul riwayat Muslim, a cikin riwayar Imam Muslim, manzon Allah ya ce mai ash-shuf'atu fi kulli shirkin, wato shufa tana tabbata cikin dukkan wani abin da aka mallaka tare. Mutum biyu ko sama da biyu suka mallaka tare fi ardin, shin wannan abin ya shafi plot ne kamar gona, ya shafi gona ne, aw rabi'in ko ya shafi gida ne, aw ha'idin ko ya shafi lambu ne, la yasluku, baya inganta. Wa fi lafzin a wata riwaya la yahillu, baya halatta an yabi'a shi abokin tarihi yake zai sayar da wurin hatta ya arba ala sharikihi, har sai ya bijirar wa dan uwansa ya ce to ni fa ina son zan sayar da rabona. In za ka saya saya wuri ya zama naka, in ba za ka saya ba to mu sanya iyaka, ka ɗauki naka na ɗauki na dai in san zan sayar da nawa, dole sai ka yi haka. An gane wannan ko? Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito, har ma ƙarshen hadisin a wata ruwa ya ce fa ya akhudha aw yada, har sai ya bijirar da shi ya ce to gashi fa ni fa zan sayar da nawa. Shi idan ya ga dama ya saya, ko kuma in ya ga dama ya bari. Fa in aba fa shariquhu ahqqu bihi hatta yu'dhinahu, idan yace ni ban yadda ka sayar ba, ni za ka sayarwa, to lalle wannan abokin tare da shi fa cancanta ka sayarwa, ba yadda za a yi ka sayarwa da wani sai da izinin sa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wa fi riwayat at-Tahawi, riwayata Imam at-Tahawi, قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء manzan Allah ya zartar da hukuncin tabbatuwar shuf'a cikin kowane irin abu. To wannan hadisi ita ce hujja ta malaman da suke cewa ya shafi ko da mutane suna iyakance shuf'a cewa sai in ya zanto gona ce ko plot ne ko gida ko wani lambu. To cikin wannan ne dan wani abu ne wanda baka iya daukar shi daga wuri kaza ka kai shi wuri kaza. Suka ce lalle shuf'a tana tabbata fi shay'in ghayr maf'ul. Cikin abin da za a iya ɗaukar shi daga wuri kaza ga wuri kaza, dan ana iya ɗaukar gida daga wuri zuwa wuri. Suka ce amma idan abu manƙuri ne ya halatta ka sayar da wani ɓangare na rabon ka ko da wancan bai yadda ba. Kamar me ya manƙuri? Garken tumaki ne mai shi ya ce shi zai tashi, dan haka zai sayar da wannan garken tumakin zai koma wani gari zama gaba ɗaya ko ba zai tafi tumakin. Sai ka je ka sama abokin ka, amma da gari da garken tumaki zo masa. Sai muka haɗa kuɗi aka yi wani kuɗin wannan garken tumaki sai muka biya. Ka ga rabi rashi rabi? Nawa. To daga baya bana nan Malam Zakariya ya zo yana son ya sayar da rabi daidai ka san shi. Shin ya halatta ya sako har sai da izini na? In mun ɗauki fatuwar malaman da suke cewa cikin abin da yake gairu manƙul ba a iya ɗauke shi ne kawai shi ba take tabbata, kaga anan ya halatta Malam Zakariya ya raba daidai suke ko bana nan ya sayar da rabin rabin kuma ya ce na zo ba ni. Amma waɗansu malaman suka ce a'a matuƙar ko haɗa mallaka tare abin nan ana ɗaukar shi ba a ɗaukar shi tumaki ne gida ne. Kai gero ne kuka je kuka so mota guda baya halatta wani sai da rabi wani sai da rabi sai bayan an raba kowa ya ɗauki nashi. Amma kafin a raba ka zo ka ware rabin ka sayar bai halatta ba har sai ka nemi izini na. Menene hujjar su suka ce manzon Allah qadan nabi sallallahu alaihi wasallam bi shifati fi kulli shay cikin me kowane yani fi fil manqul wa fi ghairil manqul cikin abin da ayi ɗauka shi daga wuri zuwa wuri cikin abin da ko ba za a ɗauka shi ba kamar kulote da sauransu. An fahimci wannan ko? وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار ورجاله ثقات مروي توانا حديث دكان سو منتتو ني. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جار الدار احق بالدار وانا حديث ان كربو شي daga wajen انس بن مالك يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي جار الدار احق بالدار مقمصين غدا شي يفشنتا اكلتا ما غدا. To da wannan ne waɗanda suke cewa shufu'a tana tabbata ko da ga makwabci ko da ku yi tarayya wajen mallakar abin ba, a'a makwabtaka ta haɗa ku, makwabcinka zai sayar da gida baya halatta ya sayar har sai ya nemi izinin ka ya tallata ma ya ji ba ka da sha'awa to sai ya sayar. Idan ka sayar wa wani ya ji daga baya ya zo ce yana so yana da dama ya je kotu a warware rikici a sayar masa ya biya kuɗin da wancan ya biya gare ka wancan kuma a bashi hakuri ya tafi. Suka ce saboda mai manzon Allah ce jaru dari a haƙƙu biddari wato makwabcin gida shi ya fi cancanta a sayar mu gidan. Wannan hadisi rawahu Nasa'i wa Sahahu Ibn Hibban wa lahu illa Ibn Hajar yace yana da illa, amma dai ƙarshe illar da ya faɗa ba ta gadar da ingancin hadisin, hadisi ne sahihi. An gane ku? To a nan gurin da yawa daga cikin malamai mazhabin Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suka ce abinda ake nufi da aljaru a nan gurin ba wai aljaru bane mutlaqul jari, a'a aljaru ash-shariku aljaru al-musharik makwabci wanda ya tare da kai cikin mallakar abu shi ake magana, ba wai makwabci kawai wanda gida ya hada ku unguwa guda ba. Aljaru al-musharik ba wai mutlaqul jari ba, saboda qarina ta hadisan da suka gabata da kuma wadansu hadisan da za su zo nan gaba. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بثقبه. هذا كما انكبوا حديث لغا ابو رافع الله سكار يتا اغريس يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي الجار مقبتي احق بثقبه شي يكتنتا دا جدن دا زا اسير نغور ما ثقب ينا نفين جدا سي سكا فسر cewa kaga nan gurin ma aljaru ana nufin al-musharik. Wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wal hakim الإمام البخاري ده أجمع سكر رويته وفيه قصة سيكون حديثا أقول قصة مدوبة لم بتأكو ما لنتي الثقب بفتح القاف وسكونها ويقال الثقب بالسين المهملة القرب والمجاورة وتشي مقبتي شي نيفو سنجنتا بثقبه سبو دا قسن سنسا دا جدن دزا أسير هو سبو دا مقب تكسا دا قلن دزا أسير القرب والمجاورة شي نيفو الثقب كده. وفي رواية أوت رواية بشفعته شي يفو سنجنتا بشفعة مالتي والقصة هي أن أبا رافع قال لمصور ابن مخرمة قال لمصور ابن مخرمة wato Abu Rafi ya ce da mutumin da ake kira Miswar ibn Makhrama, ala ta'muru hadha, shin ba za ka umarci wannan bawan Allah ba? Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas, yana nufin Sa'd ibn Abi Waqqas, shin ba za ka umarci Sa'd ibn Abi Waqqas ba? An yashtari minni dari wa hiya qurbu Sa'd, ba za ka umarci shi bai sai gidana? An gane ku, wannan gida kuma yana kusa da gidan Sa'd. Fa qala Sa'd, sai Sa'd ya ce wallahi ma aziduka ala 4000, ni ba zan sayar maka ba saboda dubu, ba zan kara maka ba akan 4000 in ni zan saya. Wa qala Abu Rafi, sai Abu Rafi ya ce laula anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu aljaru ahaqqu bi saqabihi ma bituka bi 4000, ba dan naji manzon Allah yana cewa aljaru ahaqqu bi saqabihi, maqabci shine mafi cancantar a sarrafa gida saboda kusancin sa, to da ba zan sayar ba akan naira 1000, ba zan sayar ba akan 4000, lalle sai an kara mu akan 4000, ba zan sayar haka ba. Wato yadda maganar take, shi Abu Rafi da shi da Sa'ad suke mallakar wani abu tare, ko gida ko gona tare, to sai ɗayan yake son ya sayar wa ɗan uwansa, wato shi Sa'ad yake son ya sai rabon wa Abu Rafi, sai ya saya kan 4000, shi kuma Abu Rafi yana so a saya 5000, kamar yadda wata ruwaya ta nuna yana son a saya 5000, shi kuma yace ba zai saya 5000 ba. To sai shi Abu Rafi yake kama kafa da wato Miswar cewa kai wa Sa'ad bin Abi Waqqas magana ya kara mun akan 4000, dan me sai 4000? To shine shi kuma da yaji haka sai yace ba dan naji manzon Allah yace ba aljar a haku bi saqabihi, ba zan kara ma 4000 ba, da aka ce a sai 4000 ce shi ba zai kara ba, sai ce wallahi ba dan manzon Allah fa wannan hadisin ba zan sayar maka ba, amma manzon Allah ya riga ya faɗa, kuma ina sai in sai, ko ban samu wanda zai kara kan wannan ba, dole sai kai kuma kai ki karawa, in kawo wani kuma bai halatta ba, da haka je kana sayar maka akan haka. Ina fatan kun fahimci abin da yake. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بشفقه جاره. duk wannan hadisi kuma yana fassara wancan ne, shi makwabci shi yafi cancanta da shifa dangane da makwabcin sa wanda suke mallakar wuri tare. yuntazaru biha, za a jira shi da wannan haja da za a sayar. wa in kana ga'iban, koda baya nan yayi tafiya. idza kana tariquhuma wahidan, in ya kasance mashigar su daya, mashigar gidan daya, wato kenan idan an raba gidan kowa plotin sa daban, kenan wannan hukunci ya ne ya canja. Amma nan sai ce shi ya fi cancantar a sayarwa, amma da wani sharadi, ya zaka na tsare kuma wata, idan mashigar su tare na daya, idan gida ne ya zanto mashigar su daya, kuma kuke mallaka, to ba hali wani ya zo ɗayan baya ne ya ce zai tsayar da rabi, idan gona ce haka, idan lambu ne haka, ko ma menene ne haka, dole sai in ya zanto cewa an raba, kamar yadda hadisin can ya nuna idza waqa'at al-hudud wa sulifat turuq fala shuwa. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعه كحل الاقال, رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعه لغائب واسناده ضعيف, بس ان شاء الله هل فسر سبع حديث وانا حديثي ده ضعيف انغاليكو saboda haka abinda wani hadisi yake tabbatarwa na karshe, idan mutum baya nan zaka iya sayarwa, sai in yana nan ne lokacin da zaka sayar zaka nemi izinin sa, in baya nan ba zaka sayar ba. Yace wala shuku atlaga lilai, a can kuma yace ashufatu ka hal iqaj, wato tana kamar daurin da bai bayi ne, tana iya daurawa, tana iya da bai, tana iya kin daurawa, ma'ana idan yana nan abin nan, in baya nan fa ya walwale ke, to sai bincike nan hadisin da yafi ne gaba daya. A takaice dai wannan hadisi yana cikin abin da yake nuna shufa, wannan kuma wani abu ne da musulunci ya gina akai na makarimul akhlaq, saboda mutum kuna mallakar wuri tare, kuma har yana da sha'awar zai sayar da rabonsa, to kai ka fi cancanta a tallata ma saboda a tallata wani, dan kada zai sayar wa wani ya kawo maka lokacin da baka son ka zauna tare da shi. To wannan shine abin da musulunci yake kallo. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sakwai an ga hakuri saboda yawan da suke da su, ba lallai ne biya ansa su gaba ɗaya ba, dan lokaci ba zai ba mu wannan damar wanda muka san mu karanta da sauran kuma sai Allah mu uzuri, ko musamman gashi ana cikin yi sai wadansu su jawo tambaya ta kai tsaye. Wannan mai tambaya tun waje ya rubuto cewa ka taɓa yin magana a baya cewa game da suke zuwa kasuwa su zauna ba su da kuɗi da sunan kasuwanci, kuma kuma a yau kuma ka ce ya halatta a yi haka. Ina jin baka fahimci wancan ba, ko baka fahimci wannan ba, ko ka dai fahimci ɗaya baka fahimci ɗaya ba, wanda muka yi magana a kwanakin baya ba su kayi na yi wanda zai kasuwa su zauna ba su da haja, sai in mutum ya zo daga ƙauye yana son zai sai katandun madara biyu, katandun omo kaza, buhun shinkafa ko wani makamancin haka, sai su yi ciniki da shi su sayar masa, bayan ba su da abin sannan sai su karɓi kuɗin shi zaurar da shi zai so a kasuwa su kawo masa. Wannan ne muka ce haramun. Amma wannan muna maka magana na jiya, muna maganar sharika, mutane su haɗa kai su je su gudanar da wani abu na kasuwanci, wannan da kuɗi, wannan ba da kuɗi, wannan ba da daka bane ba, ni kuɗin nawa ne. Misali kai kuma ka iya kasuwanci, ɗauki kuɗin na ka yi abinda ka samu mu raba riba, ko ka ɗauki biyu bisa uku, ka ɗauki ɗaya bisa uku. Wannan shi ake magana, wannan da dalilan da suka halatta shi, wancan kuma da dalilan da suka haramta shi. Ba wai ababe ne guda biyu ba, ba wai ababe ne iri ɗaya ba, ababe ne guda biyu mabambanta juna. To kuma kaga wannan ma bai kama da wancan, don idan mutum ya iya kasuwanci ba ya da kuɗi, wancan ma iya kasuwanci ba ya da kuɗi, ai ba zuwa za su zauna ba suna jiran ka zo su sayar maka, a zuwa suke wajen waɗanda suka sani a kasuwa. Wannan zai je nan gurin sai a ba shi katan ɗin madara goma, a ce masa akan kuɗi kaza kaza, ka je da abin da ka ƙara sama naka ne. Shi kuma wannan ya je wannan huri a ba shinkafa kaza, a ce ka je ka sayar da abin da ka sayar naka ne. Kaga sai su karɓo sai su zo kuma su sayar, kaga da abin da ka samu riba nasu ne. Wannan daban, duk wanda ya wannan ya halatta kuma da muka bayani sa jiya, ya dai sababbin da wancan, wancan fa zama yake yi, yana jiran ya ga galibi wannan da suke haka mutanen ƙauye. Idan ka zo da ƙauye zaka sari kaya sai su karɓi kuɗin ka sayar maka bayan abin babu shi, sannan su je su nemo. Su dama sun san farashin abin a kasuwa, kuma sai su tuga maka, sai su ware nasu a can abin nan. Wannan shi ne saboda hadisin la tabi malaita, inda ka ga haramun ne wannan yin haka. Alaikum salam. Akan ehe ya bar keken a wurin wancan? Jingina. Za su iya fahimtar juna tsakaninsu? Idan suka fahimci juna, ai shi komai a cikin musulunci yana da sauki in an fahimci juna. Domin idan kai mai keken ka zo, kuma kai wancan wanda aka karɓi kuɗin ka tabbatar wannan mai keken ne, yanzu duk za ku fahimta wani ayinci ne. Ka kai dai mai keken za a baka keken ka tunda ka samu keken ka. Kai kuma wancan ka fahimta kuɗin ka suna wurin wancan. Ko idan ka gan shi a nan ya biya ka a nan, ko kuma ya biya ka a lahira. Amma mai keke dole ka bar shi kekensa. Dole ka bar shi kekensa, ƙa'idar musulunci. Na. Lamma ai ta san ka cikin kan kawo ne suke ya kamata yanki kine ya kawo maka takardu, in ma wani abin hawa ne zai kawo maka takardar mallaka, wani abu ne mai kyau kwarai da gaske. Saboda al'amuran da ake ciki, mutane sun kware da yawa wajen hanyoyin damfara da ha'inci. Sai mutum ya bi ka'ida ta Umar ibn Khattab, ya ce wa lastu bil khibbi wal khibbi yakhda'uni, ya ce ni ba mai yaudari ba ne, amma duk wayan mai yaudari ba zai iya yaudara ta ba. Ka zo dole sai ka zama nan kar ta san kar, sai dai abin da tsayi ya zo alƙalamin kadara ya riga, to kuma dole a sha da kai wani lokaci. Na. Alaikum salam.
Misali gida ne, ya zama da namara a gaɗe, sai suka yi yanke hukuncin kan cewa za su sayar sannan a yara banza da. To ɗaya daga cikinsu yana da kuɗi, amma sai ya kira jin daɗai, ya ce su tallata gida a kasuwa. Bayan sun tallata gida a kasuwa, wani ya zo an yi ciniki da shi, sun je sun shawarci ko wuraren kan cewa lallai farashin da wanda ya tsaya ya dace da kuɗin wannan gida. Bayan ainihin wannan ya riga ya tun gama gamsuwa cewa za su sayar da gidan a haka, sai kuma shi ɗaya daga cikin wanda ɗaya ce to shi zai biya, tun wannan biyan da ya yi gida ya halatta da
shi. Ya halatta mana. Ba sayar da gidan za a yi ba?
Ya sayar da gidan.
Kuma ba shi ya masa farashi ba? Dillalai a waje suka yi wa gidan farashi.
Ba dillalai ba mana. Wani ne aka kira ya zo ya yi ciniki shi akan yana sayar gida.
Duk magada sun yadda kuma su sayar akan
haka. Ba su sayar da gida.
Ya halatta.
Wancan na waje shi bayan mutum ke da shi, wato ya zama ya tashi cewa bayan.
O kana nufin shi wancan da ya ji sai maza ya fasa, ya maza ya yanke wancan?
A'a, dama mutanen shi wannan ɗaya yana cikin magana.
Na fahimta.
wasu mazajen gaba ɗayan su sun yarda cewa za su yi daidai suka ba ni mutuncin gidan. Wani kuma ya zo daga
wani shi wanda ya zo zai saya aka yi farashi aka iyakance kuɗi mai ya hana ya fasa fasawa ya ko mai faru
ya fasa ba ne
to sai aka yaya mai ya faru
sojin da nan sun zo sun faɗa wa waɗanda madadin cewa ga abinda wancan wanda ya zo sayan gida ga abinda ya tara kuma suka yarda za su sayar a haka amma sai ɗaya daga cikin su ya ce to tun da yake haka ne kuɗin gidan shi zai biya wancan da ya ci ciki ko ba ma ko ba wurin sa aka ce masa ko ba shi gida sun hana ko ba sun sallama ko wani abu makamancin haka
da shin wannan wanda ya biya kuɗin gida daga cikin mazajen shi wannan cinikin da a halitta bai halitta don ya zama albaiwa albaike la ya biya ba zukuma la bai ba ko wani ya riga ya fara ta yi kuma ciniki ya abin nan ya kaya da shi dole sai ka jira sai dai in ya fasa sannan ka saya mun karanta hadisan baya cewa mutum ba zai ta yi kan ta dan uwansa ba ba kuma zai saya kan sayar ba zai saya kan sayarwa dan uwansa ba eh ba ji ba ba wai na kusa ta kasuwa ba kila lokacin da aka sa kasuwa ba ya da shawa yanzu jina da shawa wanda magana sai na da gaskiya kila shi farko baya son ya ce zai saya kar ya bada farashi a ce dan son kai ne ya bada farashi kan sai ya bari har aka ji farashi a kasuwa wanda za a sayar sai ya amince saya a gaskiya nan yana da shukuwa tunda sun yi tarayya wajen mallakar mai gidan ba a riga kuma an raba ba yana da shukuwa yana da yancin ya saya cikakken yanci kuwa wa alaikum salam ina jin na sha yin wannan maganar ta sakin aure sakin aure ku bari a kulla shi mana kafin a sake shi ina jin za mu zo kan babin kulla auren kafin a zo magana ita ita matsala ce wadda malamai suka yi sabani don idan an yi sabani kan matsala sai ka duba dalilin da ya fi ƙarfi tsakanin wanda suke ganin shin saki uku lokaci guda saki ɗaya ne ko saki uku ne abin da yake tabbata cikin Bukhari saki uku lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abu Bakar Siddiq da shekara biyu farkon halifancin Umar duk ana kirga shi a matsayin saki ɗaya Umar dan Khattab ne daga baya ya ga mutane suna wasa da saki yace to yanzu duk wanda ya gaggawa yace ya saki uku lokaci guda zamu tabbatar masa da shi akan saki uku to tun daga nan sabani ya faru tsakanin malamai waɗanda suka ɗauki waccan cewa tun da waccan abu na lokacin manzon Allah shine abu saki uku lokaci guda ɗaya ne a wajen su waɗansu kuma suka ɗauki wannan Umar dan Khattab ka ko Umar dan Khattab dai ba zai iya nasakh na hukuncin da ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi da kuma shi ma kansa a farkon halifancin sa shekara biyu farkon halifancin sa sai dai kawai ba shine aka saba ji ba idan an faɗa sai mutane su ji ya zame musu bakon al'amari amma yin akwai da dalili a shari'a da mutum zai kare kansa da shi shikenan laya ka wanda zai faɗa sai ya faɗa mutane cikin hikima su gane abin a tarihi har annabi ya bar duniya duk saki uku lokaci guda ana kirga shi tsawon saki ɗaya Abu Bakar ya zo ya shekara biyu yana halifanci har ya kare duk wanda ya saki matarsa saki uku in dai karo ɗaya ne ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta ba uku kenan ko yace ya sake ta saki uku kaga duk wannan na kirga shi a matsayin mai daya haka ya faru lokacin annabi haka lokacin Abu Bakar lokacin Umar an yi shekara biyu ana tafiya a haka sai ga mutane suna wasa da saki sai yace to da yau duk wanda saki uku zan dauka kawai uku ne to wannan abu da Umar yayi shine wadansu daga cikin malamai suke cewa ijtihadi ne wadansu suke cewa ta'ziri ne kuma dan da ya aka ce abin da yake ka'ida ta annasi kul mansub shine aikin sahabi baya goge aikin annabi ba zai yi ba dole nassin Qur'ani abinda yake goge shi ne Qur'ani dan uwansa nassin hadisi abinda yake goge shi ne hadisi dan uwansa amma ijtihadin wani sahabi ba zai goge aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina faɗa maka yadda yake a tarihi a musulunci kuma cewa yadda mutane suke wannan kuma wani abu ne daban sai a san yadda za a fahimtar da mutane su gane kuma wannan ba sai an yi faɗa da mutane ko cikin rigima ba shi abin da yake faruwa shine idan mutum ya fahimci abu ya ce sai mutane sun fahimta a dare ɗaya ko lokaci guda to sai ku kasa fahimtar juna kai da mutane dole hakuri lokacin da zaka faɗa in ya kama ka yalwata harshe wajen kawo dalilai kuma kar ka matsa mutane abinda ka fahimta wani bai fahimta bai gina kan wancan fatawar ba yadda zaka yi ka ce masa kaza har sai in ka gamsar da shi da dalili tukuna Allah fahimtar da mu wannan yace rantsuwa iri da wace kuma wace irin rantsuwa ake wa kafara rantsuwa iri uku ce akwai al-yaminul lagaw rantsuwa ta wargi wanda mutum bai kulla ta a zuci ba. Yaminan lagau ita ce rantsuwar da zuciya bata kulla ba. Aisha take cewa kamar mutum ya ce la wallahi ba la wallahi, ana cikin zance wallahi zan yi kaza, wallahi ba haka bane ba. Kaga irin wannan ahira ka saba abin ya gudana a harshenka, amma zuciyarka bata kulla niyya ta zan yi rantsuwa ba, to irin wannan babu wata kafara a kanka. Sai dai ba a san mutum ya yawaita, ana san mutum ya yi kokarin ya kare harshensa da gare ta. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Imam Shafi'i kuma ya fassara cewa yaminan laghwi shine kamar ka rantsa akan abu kana zaton sa, haka kuma sai ya zama kishiyarsa ne a iyakan ilimin ka kaza ne. Mutum ne ya zo ya shiga gida, sai aka zo aka ce wannan a gida, sai ka ce eh, sai a dalla ka ce wallahi yana ciki, kai kuma baka sani ba, sai ya fito ya wuce ka rantsa akan zaton ka, wannan dai da cike yaminan laghwi, babu ran babu kafara akan ka. To yaminan rantsuwa ta wanda ake wa kafara ita ce al-yaminul munaqida, yaminul munaqida wanda ka kulla ta da zuci. Galibi ana yin ta ne dangane da abin da zai zo nan gaba. Gobe zan je wuri kaza, gobe zan kawo ma ziyara, a'a wani karfa ka je na gida ka ji zo ka ce wallahi zan zo, ka kulla a zuciyarka lalle gobe za ka je, ko wallahi gobe ba zan je wuri kaza ba, ka kulla a zuciyarka lalle ba za ka je ba. To kaga idan ka je kafara ta kama ka. Na farko kuma in baka je ba kafara ta kama ka, don kada ka kulla rantsuwa a zuciyarka. Wannan kafara ta shine aka baka zabi kai ɗaya daga cikin ababen nan guda uku, amma dai ciyar da miskinai guda goma, amma yi musu tufafi, amma kuma ƴantar da bawa mummuni. In ka kasa yin ɗaya daga cikin wannan sai kai azumin kwana uku, baka yin azumi sai in ka kasa yin ɗaya daga cikin waɗancan uku. Fa kafaratuhu it'amu 'ashrati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Allah ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. An gane wannan ko? To wannan ita ce al-yaminul munaqida. Irin wannan rantsuwa ce manzon Allah ke cewa duk wanda ya rantsa ba zan yi kaza ba, daga ƙarshe sai dai yin kaza din shi ya fi alheri, to yayi wannan abin kuma yayi kafarar rantsuwar sa. Duk wanda ya rantsa kuma zan yi kaza daga ƙarshe ya ga rashin yi ya fi alheri, to ya fasa wannan abin dan ya dace da alkhairin, sannan kuma ya kafara rantsuwar sa. Kamar misali, wallahi na daina bayar da bashi, har kawai ka bayar da bashi a cinye maka, sai wani ya zo ka san shi ko bai da cinye bashi, kai kuma ka rantsuwa ka ce ka daina bayar da bashi. Bayar da bashin nan taimako ne, aiki ne na alkhairi. Yanzu kai ka rantsa ka ce ba za ka yi wannan ba alkhairi, yin da rashin yin wannan ne yin ya, sai manzo Allah ce ka biya ka yi wannan bashin kai kafara rantsuwar ka. Karka ce ai na riga na rantsi. Allah ce la taj'alu llaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Kar ku mai da rantsuwa da Allah sanan to ita ce ka tangar da zata hana ku ayyukan da'a da sulhu da mutane da kaza da kaza da kaza da kaza. Kace ai na rantsi, ni na riga na rantsuwa, ai kafara ce kai alkhairi matakar alkhairi. Rantsuwa ta uku ta karshe ita ce al-yamin al-gamus, mafi munin rantsuwa ke. Mutum ya rantsa ya kulle rantsuwa a zuci, ya rantsa akan ƙarya, ya san ƙarya yake, tana da alaƙa ne da abin da ya riga ya wuce baya. Jiya ka je wuri a tambaye ka, shin jiya wani ka je wuri kaza ka ce ban je ba, tsakanin ka da Allah ka ce wallahi ban je ba, alhali ko kai ko ba ka je ba ka ce ka je, jiya wani kana nan kai kaza ka ce ina nan, tsakanin ka da Allah ce wallahi ina nan, mai ko baya. To ita ce al-yaminul ghamus, saboda girman laifin ta tafi karfin kafara, ba kafara da za ta kankare ta, ba kafara da za ta kankare ta. Abin da zai kankare maka ita shine tuba tabbatacciya, taubatan nasuha ita ce kawai za ta warware ma, amma ba haka ba. Abin da zai warware wannan sai mutum ya shiga wuta, mutum ya rantsa akan ƙarya, ya san ƙarya yake. To ka ko irin wannan yanzu ga cinan da yawa, ka nemi mutum ya zai ba da shaida akan ƙarya, mai sauki ne ya zo rantsa. Akwai wani gari da naga mutane suna zama a bakin kotu suna sayar da rantsuwa, ba dan mutum ya gani da zama sai kareta a zaune su ke kawai, dai idan zuwa an yi rigima da wani ya ce wannan abu kaza nasa da yawa, wancan ya ce nashi ne, je kai kotu alkali ce kana da shaida, sai ce eh, sai fito waje sai samu irin wannan shaidu, sai a yi ciniki nawa za a baki akan shaidar, ya ce kaza idan abin mai tsoka ne ya ji ko wani floti ko wani abu, sai shigo ya ce alkali wallahi tallahi nashi ne. Wato kaga wato ka rashin girman Allah ya kai mutuka. To wannan tana da muni kwarai da gaske. Allah ya tsare ku. Da aka ce mutum zai ciyar da miskine goma, galibin malamai sukan yi magana akan cewa kowanne ka bashi mudannabi daya. To amma bincike ya nuna kana iya ba mutane da dafaffen abinci, idan ko zaka ba mutum da dafaffen abinci ciyarwa a yini ne. Sai suka ce ciyarwar yini abinci biyu zaka bashi kenan, da abincin safe da abincin rana, tun da yinin ake kallo banda dare. Ba wai abincin da yake ci a kowace rana ba, abincin da zai ci a yini. Abincin da ake ci a yini kuma sono ne, domin yini shine fitowar rana da me faɗota, wannan tsakanin shine yini. A wannan lokacin ko abinci biyu ake ci da safe da rana. Eh, zaka iya samu almajirai guda goma ka kira su ka ciyar da su abinci da fafe, kai kafaranka. Idan tufafi ne kuma zaka dinga musu tufafi, kowa daidai gurgudan tufafin da zai ishe shi sallah, ba ya gowa fallasa. Dole sai mutum goma daban-daban, ba za ka ciyar da mutum ɗaya ba. Ciyar da mutum ɗaya wannan ra'ayin 'yan Hanafiya ne. Suka ce ka ba mutum da abincin kwana goma ya halatta. Manzon Allah ce asharatu, a Allah cewa asharatu masaiki ne ya kawo miskinai daga cikin jami'i. Da haka wannan adat na al-masakin matlub don mansusun alaihi Qur'anan. A'a, kai za ka ɗauki daidai wanda zai ishe shi, za ka kimanta ka bashi ya tafi da shi, ya cinye kare cinye wani je ba kyauta kai ne ka yi. Ba ta aka yi su zo su cin a gida a kofar gidanka ba, kana zuba musu suna ci har sai sun koshi, ba ga aka ce ba. Ka fahimci wannan ko? Wannan kuma yake cewa shawara yake barowa, yana ganin lokaci yayi da al'ummar musulmi za su haɗa kai, ko da da taro da sisi ne ana tara kuɗi domin a buɗe banki na musulunci, tunda yawancin musulmai waɗanda suke masu bankin ba su da kishin musulunci da za su mayar da su bankunan musulunci. Wannan shawara ce mai kyau. Wato abinda zai bada mamaki shine kungiyoyinmu na addini. Akwai ƙasashe da dama wanda kungiyoyin addini ne suka buɗe bankuna. Kaga yanzu zaka samu gamu da kungiyoyin addini masu yawa, amma ya kamata jama'atul nasara islam a ce tunan buɗe bankin musulunci, ko kansu da ulama tunan buɗe bankin musulunci, ko jama'atul zalisi bidawa kamata sun dace tunan an buɗe bankin musulunci, ko islamic foundation, ko waye waye, ga sunan dai ba iyaka kungiyoyin addini. Amma wannan shawara ce mai kyau, mu ɗauka cewa al'ummar jihar Bauchi idan suka ce za su yi wannan, za a iya cimma nasara insha Allah ta'ala, za a iya cimma nasara. Allah ya bada ikon aiwatar su. Kawai so ake a samu na farko dai, ba wai kawai a zo a yi abin irin ya yake da suna hargitsa, babu tsari ba, sai a samu masana ta fuskar tattalin arziki a boko din, masana ta fuskar shari'a musulunci wanda za su iya bada fatawa a musulunci, kuma kasi yawa mutum bakwai takwas, akwai mu ɗauka bakwai in sun yawa tara, musa mara tun daga adadin mai koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To sai ka ga tayammun bil baraka kenan, muna fatan samun albarka tun daga adadin mu, mu samu waɗanda suke ƙwararrun masana ta fuskar ayyukan baki sun dade suna yi, ko da ba su ba mu cikakken lokacin su ba, su ma part time mu fara sauransu, malamai kuma a faɗakar da mutane a samu irin wannan a fara a gani, sai ga cikin ikon Allah an samu wani abin nan insha Allah ta'ala. Akwai wani gari da aka gayyace mu muka je wa'azi, muka samu suna da irin community bank din nan ne, amma tsarin musulunci suke tun shekara biyar da suka wuce, amma sai dai ba su fito sun shela da cewa bankin musulunci ba. Irin community bank din nan da aka yi ta yi lokacin Babangida, tun lokacin suka buɗe nasu, kuma a bayyana ci gaban kwarai da gaske, suna da makaranta ta haddan Qur'ani, suna da kaza suna da kaza suna da kaza, abubuwa masu yawa gaske. Wani kawai ne a cikin jihar Kano. Irin wannan ya kamata a ce akwai wannan kishin. Ya kamata kuma masana ayyukan banki da muke tare da su, Allah kalla su yi mana aikin wannan, tsaro shi haka, wani ya baiwa kansa assignment din ya tsaro abin yadda yake ganin zai iya kasancewa. Allah shi taimaka mana. Alaikum salam. Eh,
a
bayan ya mutu din sai aka zo aka sanya sauri
ya ba su da yatin kafin ya mutu kace
ya abin ya mutu
eh
sai mata mata
eh
mata ne ke yi mata kuma kowa kan din
an mallaka musu gidansa su mata ba ba su ba asalin gidan da ya mutu bari sai zanto duka sun yi tarayya sai haza shine gadan su
sai aka yi kimar shiru
eh sai aka yi
su ɗaya daga cikin mata
haka
sai ɗaya daga cikin makwabcin gida
eh
da shi dama ya taɓa yin ci shi ya haƙura da wani da ita tana da
ya halatta kenan tunda dan bata shi ba ya halatta za ta iya saya me zai hana tunda suna mallaka ne su duka aka yi wa abin kima za a sayar da mu alawa musu gado ɗaya daga cikin magadan ya ce zai saya kaga ya halatta ya saya ya bada kuɗin kuma yana da rabo cikin wannan gada sai dai wancan abin da mahaifinsu ya din da ya rabo bai bai wa mata ba kaga wannan kuskure ne idan mutum kana da ƴaƴa ka tashi za ka raba wani abu kowa sai ka ba shi saboda hadisin Numan ibn Bashir da ke cikin Bukhari wani bawan Allah ya dauki kyauta zai bai wa ɗansa gagarumar kyauta sai ya kira manzon Allah dan manzon Allah ya zama shaida sai manzon Allah ya ce shin kana da wani dan banda shi ya ce eh ya ce kowanne daya daga cikin ka bashi irin wannan kyautar sai ya ce a'a sai manzon Allah ta shaida da rigar sai ya ce inni la ashhadu ala jaw ce ni bana shaida kan zalunci ba zan shaida ba kan zalunci sai ya tashi ya bar wajen a wata ruwaya ya ce da shi shin kana so wajen yi maka da'a duk su zama daidai wa daida ko kuma so kake wani ya maka da'a wani ya ki maka yace ina son da sai man da'a yace dan haka ne kai idan ka tashi kyauta ka ba kowa nashi saboda haka dama daga cikin iyaye wani lokaci suka yi kuskure su bai wadansu ya aika kyauta su wani wadansu me zai hana ba mallaka bace ba ko da mace ce tana gidan aure za a iya mallaka mata kada ce a'a shi namiji zai aure dan saboda haka za a bashi abinda ake kallo ba waye zai ƴaƴanka ne dukan su dai suna dangantuwa da kai wannan da suke gidan auren idan mutuwa mutum ya za a bata gado ko ba za a bata ba to dan ba za a bata kyauta ba ka fahimta na ba dai dan ka bane ba abin nufi ba dai dan ka bane ba dakata ka ce ba dan ka bane ba shine ansar da nake so ka bayar ya kan gari amma dai ɗanka ne dole in ka tashi kyauta za ka bayar to sai dai saboda kan gari wasa yanzu shi baya da ahaliya na a ba shi kuɗi ya rike sai a arke masa amma ka rubuta in rasa bai sani sauran su sani wani an ba shi gida na zauna ciki wani an ba shi gida na zauna ciki kai wani kai ma wancan gidan naka ne amma yanzu ba zan baka takardun ba har sai ka nutsu dole kai haka ko da ka mutu idan an zo rabon gado za a ware wani nashi ne idan ya zo tun da dai bai nutsu ba yana cikin waɗanda yake almuhajiru za a yi masa hajiru a katangar ce shi ba za a ba shi damar mallakar a sarrafa tasarrufi cikin dukiyarsa ba saboda kangarewarsa ko rashin kirkinsa amma dole ka bashi ai ban mai magana cewa ma hama kallat ba ai akan yi a al'adance mutum yakan yi gida sai ya dakuna sai gaban ya yace wannan dakin wani ne amma shi kansa ya san ba an bashi bane kyauta a an bashi daga kwana ci idan aka mutu za a raba gado ko kai kana tukun ka bashi haraba dan abada ya zama mallakarsa eh a sai ka ba sauran amma dakin wance dakin suwa ne wannan kowane magidanci in yana da wadatar dakuna a gidan sai kan yi wannan ya ware suwa daga dakin su ga dakin suwa ne amma ba wai ana nufin dakuna da an mallaka musu buga takardun dakin ko da an mutu wannan baya cikin gado ba na jin akwai wanda suke yin haka in ku har kai haka to kai zalunci sai in ka bai wa kowa ka fahimta da kyau ko wato wai ku abinda kuke kallo tunda yaro baya da kirki bai kamata a bashi shi wannan rashin kirkinsa daban kasancewa su kuma kai ne mahaifinsa kuma daban abu a ce dole sai ka bashi ka mallaka masa abin ya je ya farna da shi ba mallakar sa ne amma kai ne wakilin sa yanzu kana rike da shi wanda suka cancanci a basu su rike su sarrafa tunda su masu hankali ne a basu wannan zai ƙara bashi haushi ma ya dawo ya nutsu shi ma. Amma idan an ba wani shi kuma an zage shi Allah an ce shi an kore shi daga gida, ai mutum ya ƙara zura shi kenan, ya ƙara cin zura shi, ko alama wannan baya taimaka a tarbiya. Hala na ga ka leƙo da yawa daga kai shi kenan, to ba tambaya ba ce ba. Wannan mai tambayar shi kuma shi ma shawara yake bayarwa ba tambaya, wato shawara shi yana cewa kasancewar an ga yadda siyasa ta fara gudana a wannan jamhuriya ta uku kuma matsalolin dama sun faru, shi shawara yake bayarwa ya kasance akwai wani shiri da musulmai suke dan harin gaba a jamhuriya ta gaba. Wannan shi ma yana da kyau kwarai da gaske. Abinda na sani dai a waɗansu garurrukan ban san a nan wani shiri ake ba, ta fuskar siyasa dai akwai garurrukan da na san cewa lallai akwai dattijai da suka fara yin wani abu, dattijan yan boko da dattijan malamai sun fara haduwa suna meeting a tsakanin su cewa siyasa ta gaba a majalisar jiha, majalisar kasa, kujerar chairman na local government, councillor, suwa-suwa ya kamata su wakilci mu. Ya kamata yanzu kowane gari sun fara wannan tunanin, kowane local government ya kasance sun fara tunanin daidai councillorin ku suwa ya za su zama. Wanda suke ciki yanzu waye kuke gani ya cancanta ya koma, waye wanda sai an kayar da shi ko da karfin tuwo ne dan bai cancanta ya koma ba. Wani chairman na local government ya kamata ya koma, wanne ne wanda bai cancanta ya koma ba ya za a kayar da shi ko da addu'a sai ya faɗi. Wannan ya zama dole mu yi wannan. Yan ba haka ba yanzu da dama daga cikin jihohi wajen zaben gwamnati sun yi zaben tumin dare, amma mutanen Zafar sun tabbatar ba su yi zaben tumin dare ba. A to yanzu ko ana gani waɗansu gwamnati suna taiwa shari'ar musulunci wani shan kai su yi kwane-kwane wa a koma final court ai wane ne. Alhamdulillah malamai da suna kokari kun jiya magana da Malam Musa yayi magana mai shiga jiki kwarai da gaske, 100% irin wannan maganar muna tare da ita, ko muna na aka ko ba ma na aka muna tare da ita. Ya zama wajibi kowane musulmi ya goyi bayan irin wannan zancen cewa lallai wannan shi ne matsayarmu gaba daya. Saboda haka lallai yana da kyau wannan tunanin, kuma tun daga mataki na kamar yadda muka faɗa mataki na local government da na state a cikin mako da dama yan siyasa ne da Allah su taimaka kwarai da gaske da wannan, ko kuma waɗanda ba su riga sun shiga ba dole kuma za a shiga, kuma dole za mu shiga siyasa gaba daya insha Allah lokaci ne. Ba wai shiga siyasa yana nufin sai na tsaya an zaɓe na chairman na local government ba, ko an zaɓe ɗan majalisa ba, a ya kasance ka shiga ka taimaka an zaɓi mutum daga cikin 'yan siyasar a zaɓi waye na gari kar a jiya zaɓi ita zaɓen tumin dare. Wannan ya zama wajibi ga dukkan malamai su zage dantse, in ya kama a yi campaign yakin neman zaɓe a membarin juma'a to wallahi sai aiki insha Allah ta'ala. Allah shi taimaka ma shi kuma wannan mai tambayar ya haɗa da Allah, shi ma zan haɗa shi da Allah. Ya ce ya tambaya wai na roƙo in ba da taƙaitaccen tarihi na, kai ma dan Allah kai haƙuri, in dai tarihi na ne sunana Ja'far Mahmud Adam shikenan, daga nan me zaka ba da tarihi da. Da na san za ku goyi bayan su da ba zan karanta ba, ba ya kuri ce gobe kenan insha Allah lokaci ya riga ya tafi.